da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai stashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka cokan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa.
Dawla Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro kamar yadda kuka sani din ranar talata muna magana ne akan ilimi inda a yau talata 18 ga watan Satumba shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Niger game da yadda gwamnati ta canja zaben shugabannin jami'o'in zuwa zabanta.
Ni suna na Nabala Adare, ni ne sekretari a nan kungiya ta na jami'a na Niger.
An ce kun tafi yajin aiki, me ya faru?
Mun tafi yajin aiki tunda mun bayyana ma duniya matsalarmu. Matsala ta farko wadda muka son a shafe mun hawaye a bar mu mu zaɓi rakatar na jami'a ta jihar Maradi. Na biyu kuma sauran hakkinmu wanda doka ta ba mu muke abiya mu.
To bayan jin ta bakin sakataren kungiyar malaman jami'a na Bala Adare to kuma mun tattauna da ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu yanda yace
mu a gwamnatance mun yi nazari mun yi tunani mai zurfi mun gani na director shine ya zama alkhairi ga jami'o'in mu shine ya zama alkhairi ga ci gaban ilimin mu mai zurfi amma zabe ba mu hana shi ba kuma a can kasa kamar duwayen wannan suna da dama su zabi duwayen wanda suke so wanda ke shiga takara.
Za a ji waɗannan tattaunawar ne bayan mun yi shimfiɗa da rahoton yadda matsalar ta faro a jiya Litinin. Sannan akwai jin bakin yadda suka su kansu ɗaliban jami'ar ke kallon wannan lamarin.
Haka yake to kuma kar a manta akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota. Dole mu muka tambaye su ne. Inda muka ce musu su gaya mana shin yaya za a inganta maganar ilimi a nahiyar mu ta Afirka.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sumayya A Nasir da Nafisa A Nasir inda suke cewa yau da gobe a kwana a tashi idan har an baiwa mata damar damawa da su a fannoni daban-daban to gyaran bangaren ilimi a wajenmu kamar mun sha ruwan sanyi ne kasancewar muke bada tarbiya a duk fadin duniya.
To sai kuma Jibril Umar na ba sai ce wata sabuwa kenan. Ai babu lokacin daidaito sai dai talakawa mu hakura mu sha yadda aka dama mana.
To sai sakon Abdulrahman Aliyu Balkore inda yake cewa dole sai bangarorin hukumomin gwamnati sun rinka biyan malaman makarantu haƙoƙin su matukar ana son a samu daidaito a tsakani.
Sai kuma Bashar Kansila mai tukunya jirin daji yace daga jihar Kebbi ya rubuto salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Fata na gari Lamiri ji Bahaushe yace muna addu'ar Allah ya farfado da harkokin ilimi a kasashen mu na nahiyar Afirka ga baki ɗayan su domin lamarin dai sai addu'a.
To sai Muhammad Sani Jangebe inda yake cewa salam yau da gobe. Ni dai ina yi muku fatan alkhairi kuma ina nan tare da radio na domin sauraron ku ku tashi lafiya Allah ya ƙara basira.
Amin. Sai kuma Abban Ramlat Katai yace assalamu alaikum yau da gobe. Lokacin da hukumomi suka daina son kansu to lokacin ne za a samu daidaito fatan mu Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa a kasashen mu.
To sai sakon Jibrin Umar Nabasa inda yake cewa samun shugabanni masu adalci da gaskiya da rukun amana shine kawai zai kawo daidaito akan ilimi.
To sai daga ƙarshe Arabiyu Muhammad Gidan Madi yace salam yau da gobe da fatan kuna cikin koshin lafiya. To sai lokacin da masu kuɗi da ƴan siyasar mu da sauran jami'an gwamnati suka daina kai ƴaƴansu makarantun kuɗi kasashen waje kenan ko gida.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni.
To yanzu kuma za mu fara ne da jin tushe ko kuma inda aka faru maganar wannan yajin aiki a jiya Litinin wanda wakilin Muslim Muminu Barma ya aiko mana da wannan rahoto.
Rashin samun amsa mai gamsarwa daga bangaren hukumomi akan bukatar maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon tsarin nadi da gwamnatin ta nishar ta kuduri aniyar shimfudawa yasa kungiyar Sinex ta umarci magoya bayanta su jinkine aiki daga Litinin. Na Bala Adare shine sakataren kungiyar malaman jami'o'in gwamnati.
Doka ce suka take, doka wadda tace dole ne sai an zabi rakatar cikin University of Kenya Mai Maradi da Zandar da Tawa in an soke da ƙarfi zaben rakatar illa da za ta kawa amma san shi ba bisa ilimin shi bisa iya aikin shi kenan haka nan za a yi homu shi
a tare mane ma labaran da ya kira dan bayyana matsayin gwamnati akan wannan dambarwa. Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ya bayyana cewa hukumomi na nan akan bakansu.
Dukkan kasashen Afrika wanda suke cikin kungiyar CAMES, CAMES kungiya ce wadda ta hada kasashe 19 na Afrika da kuma Madagascar, babu inda ake zaben rakitar sai Niger, sai kuma wata university da ake cema Abome Kalabi wadda ke kasar Benin. A nan biyin ne kada ake zaben rector. Ko ina gwamnati take dubawa wanda ya dace, wanda ya kai matsayin a nada shi take nada shi. To mu ma muka ce daga shekarar bana in Allah ya yarda za mu dakatar da wannan zabe na rector nan gaba, gwamnati za ta zanki nada rector. Dan muna kyautata zatan wannan hanya ce za ta ba mu dama mu shawo kan matsaloli wanda ke wakana a cikin jami'o'in mu.
Batun wasu kudaden allowance da aka jima ba a biya wa malaman jami'o'i ba, da matakin zaftare albashi da gwamnati ta dauka akan malaman da suka tsunduma yajin aiki na daga cikin abubuwan da kungiyar Sinex tace ba za ta lamunta da su ba.
Koken mu wanda muka ce a biya hakkin mu kawar salar da wani primary research muka gani sai an koma ta wannan luwa, wannan doka ta kuɗi wadda hinawa ana iya ɗaukar ta shekara 100 university ba za su koma da baya ba su ce ga abin da suke so kenan an tabbatar an tsara kuni wanda za a magani wannan abu.
Minista Yahuza Sadisu wanne ya yi wa malamai tayin sulhu ya shawarci waɗanda ba su aminta da zaftare kuɗaɗen albashinsu ba su kai maganar a gaban kotu.
Kotu wanda suka kawo a ganina bai cancanta ba a ce an shiga yajin aiki na kwana da kwanaki. An ce na rubuta wasiƙa saboda a yanke musu albashi na gwalgwadon ranakun da ba su yi karatu ba. Wannan doka ce ta ƙasa ta ba da dama yin haka nan, ba ni bane na ƙago shi a cikin dokar ƙasa yake. Idan wani bangare an mishi wannan ya gani an ci da haƙin shi, to muna cikin ƙasa ta doka da oda sai mutum ya ƙara kotu. Idan kotu ta ce a an ci zalin ɗan kishi a maida mishi kuɗin shi ba wada matsala, za mu ɗauka mu maida.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla an gaida Sule Mummuni Barma. So yanzu kuma bari mu ji tattaunawa wanda Usman Kabara yi da babban sakataren kungiyar malaman jami'a a Nijar, Malam Na Bala Adare, don jin ta bakin sa.
To salamu alaikum rahmatullah.
Amin alaikum salam.
To da wa muke magana a cikin shirin?
Ni sunana Na Bala Adare, ni ne sekretariya na kungiyar na jami'a na Nijar.
An ce kun tafi yajin aiki, me ya faru?
Mun tafi yajin aiki tunda mun bayyana ma duniya matsalar mu. Matsala ta farko wadda muka son a shafe mun hawaye, a bar mu mu zaɓi rakatar na jami'a ta jihar Maradi. Na biyu kuma sauran hakkin mu wanda doka ta ba mu muke a biya mu, ta yi abin da ya sa muka ta yajin aiki. Mun ta yi yajin aiki tun wata uku ga watan Satumba. Yau muna cikin yiko na uku na yajin aiki.
To amma me yasa kuke son ku zaɓi shugaban jami'a da kanku?
Doka ta ce mu zaɓi shugaban jami'a na Niger. Doka ta ce.
Akwai wani alfanun yin haka bayan kun zaɓa misali ko ko ba ku zaɓa ba, kana ga akwai matsala?
A'ayyo, ai zaɓe shi ne hanya ta gaskiya, tunda ai university na Niger in ka ɗauka tsohuwa ba yau aka yi ta ba. An yi yayin jeho shugaban university aka ga bala'i ne, sai aka yi kokowa aka koma ga zaɓe ya yi alheri ga Niger. Mun yi shekara 25 cikin tsohon university muna haka nan. Sajin university wanda aka yi 2010 su ma mun yi kokowa an samu doka wadda ta ce a zaɓi shugaban university a sai ana cikin shirin zabe sai ministry hito da rana tsaka ya hana wannan mu kun ba mu yarda tun da doka ta ce ai haka
nan to yanzu misali yajin aikin da kuka tafi kwana nawa kuka basu wani wa'adi kenan
yanzu da yau na riko na uku yajin aiki yau yake fara zai karewa a suba ta zuwa kenan kwana shida muka haza
idan sun yi wani abu za ku tsaya ko kuma ba su komai ba kuma ya za ku yi to
ban ka san shi ana yajin aiki wanda ake gaba wanda adda hankali kira yake a tattauna to yanzu ku kira muka tattauna ba kuma mun ce in dai ba a shafe mu hawaye ba mun sa cikin takarda za mu ƙara yin wani yajin aiki nan gaba
wannan na gargadi ne kenan jan kunni
gargadi ne kuke in an zan cikin kasa inda mutane da tiza ne ta kamata a shafe hawaye kuma hawaye ana iya shafe sai muna jiran minister hice mu koma mu zabi rakatar
wane ne da alhakin kiran ku misali kamar ministan ilimi mai zurfi ko karamin minista ko wani minista a ciki
ministan mai zurfi ne ya yi kiran mu yadda zai sha hawaye kuma mun zo wajen prime minister shi ma ya ga sha hawaye to ya kuke ku shi ne ne mu ci gaba da yajin aikin Muhammad kai a shahe mu
shi ministan ku na ilimi mai zurfi ba Yahuza Sadusu kenan
Yahuza Sadusu
wawo to kafin mu je gare shi dan zan neme shi shi ma akan wannan magana amma misali yanzu kai maganan akwai wasu haƙoƙin ku wani irin haƙoƙi ne kuma bayan wancan magana
bayan wacce magana ta
ta magana haƙi yawa
akwai haƙin mu kawai hakan da kula da lafiyar mu wanda an yi shekara uku yau gwamnati ba za mu haƙin bisa gari akwai zuwa yawo a tahi balaguro na ƙara ilimi cikin kasashen duniya shi ma an yi shekara biyu wannan abu don ku yayi watsi da su akwai kuma wannan ƙoƙari da ake in ka fiddo ilimi a kan science shi ma ana baka wani abu don a farko a sa ka kai kokari ka ci gaba shi ma wannan an soke shi ka gani wannan ba daidai ne
a kungiyance ita kungiya me take yi muku ku kuma a matsayin ku na yan kungiya
a kungiya ai kare haƙi duk waɗanda a cikin kungiya suke shine aikin ta
yau wato abin da nake son ji kenan ta yaya kuke bi kamar misali kuna ka san wata kungiya zaka ga an ce suna da lauyoyi wasu suna da magana da yawun su ne wasu yaya ku kuke gabatar da ayyukan ku
da muke gabatar da aikin mu wannan tsarin kungiyar mu ya yi akwai inda muke taron gaugawa akwai inda muke taro wanda dukka in ta kamata a yi kuma dukka muna raba labari tsakanin mu da muke aiki
kafin ku je yajin aiki kun dan samu kun tuntubi gwamnati misali da wannan magana
ba shi gwamnati kin gaban ministar mai ilimi ne ya kira mu ya tafi mu hawaye ba talatin ga watan ogusta da ya wuce
turmi
ne turmi mu muka tambaya mu gane shi don ya sha hawaye shi ma ya gaza kenan an zama sana sanan
wato bai iya share hawayen ba a lokacin nan
duka da ministar mai ilimi mai zurfi da kuma turmi ne sai su sha hawaye ba sai a bari su ɗayi shawara tsakanin su ba mu amsa har yanzu ba mu amsa ba
to wani kira kake da shi ga mutanen ƙasar Nijar wanda wannan yajin aiki zai iya shafa baya ga gwamnati
ban shi ƙasar Nijar ai duk mun sai da musu kuma sun gani sun gani muna da gaskiya kenan abinda muke kira ga mutanen ƙasa su jawo kunnan gwamnati ki darasa dogon ƙasa ba a sake dogon ƙasa in ana sake dogon ƙasa ba za a samu hankali kanta ba
na gani mun gode sosai da ka samu damar yin magana da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa mun gode sai in ce kuma bayan nan da aka wannan tattaunawa wakilin namu Sule Mumunu Barma ya tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi akan wannan mataki domin mu ji bangaren gwamnati
mu a gwamnatance mun yi nazari mun yi tunani mai zurfi mun gani na director shine ya zama alkhairi ga jami'o'in mu shine ya zama alkhairi ga cigaban ilimin mu mai zurfi amma zabe ba mu hana shi ba kuma a can kasa kamar duwayen wannan suna da dama su zabi duwayen wanda suke so wanda ke shiga takara chef de département shi ma ba mu hana ba suna da dama su zabi dukkan chef de département duk inda ya cancanta a yi shi wannan ba mu da matsala amma rector shine muka ce nan gaba a tsaida gwamnati za ta dubawa ta gani wa fi cancanta ta nada shi zaben rector a cikin jami'o'in mu yana hana ruwa gudu a ci gaban al'amuran karatu saboda haka muka ce kamar yadda ake yi a sauran kasashe na Afrika a dukkan kasashen gan Afrika ba inda ake zaben rector sai Niger sai wata university ana ce mata Abomey Kalavi wanda ke kasar Benin an tuka a dukkan Afrika ba kawata mu dai abinda muka sani binciken da muka yi ba mu san ba wani wuri inda ake wannan zaben rector to mu ma muka ce za mu bi sahun wannan kasashe nan gaba rector na dashi zami
gwamnati za ta diba ta gani wane ne ya cancanta, wane ne ya dace a nada shi kuma a nada shi. Sai abu na biyu shine suka ce akwai kudaden su wanda ba a biya ba, ba na albashi ba, a'a albashi ba wanda ya tambayo mu ko CC a cikin jami'o'in nan gaba daya, amma akwai wani arere da ke gare su, kamar misali wani harkan kiwon lahiya ko kuma abin da ake cewa kofi kurje da sauransu. To muka ce wani ajiya mana raskona a kowace jami'a magani nawa ne, kuma ka ko nawa ne insha Allah, mu kuma mun yi alƙawari zamu biyan su. To har yanzu ma ba a kawo mana raskona ɗinkin ba, amma in an kawo mana ita insha Allah zamu biya, saboda mu mun tabbatar abin bai ta hakara ya kare ba, ba da yawa bane ba. To alhamdulillah a cikin sanarwar sa mata jiya naga sun hidda wannan buƙatar, sun hidda ta, amma sun sanya wata sabuwar buƙata wadda ita ma ba mu da matsala, mun amince da ita, banda suke ce ma loi de programmation, saboda ta ba mu dama mu yi samu gine-gine, makarantu da ɗakunan bincike da kuma ɗakunan kwanan ɗalibai. Wannan gwamnati tsaye take tsayin daka don cimma wannan matsayi, don cimma wannan buri, saboda shi da kan shugaban ƙasa a cikin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa 2019 ya ba da umarni a linka kuɗaɗen da aka bada a shekarar bandar ta 2018 a limka su cikin kasafin kuɗi, kuma an limka ɗinkin. Saboda haka yana nuna shaida yadda shi kan shugaban ƙasa da gwamnati wannan al'amari yake ci mana tuwo a ƙwarya. To
babu wata hanyar maslaha da za a samu akan wannan magana?
Akwai hanyoyi da dama na maslaha, saboda ai ba mu katse tantannawa tare da su ba, sun zo nan a ofishi na mun tattauna da su, kuma ni da kaina tare da su mun je mun tattauna da Prime Minister. Amma dai har yanzu matsalar da muka kasa ciyo kanta ita ce wannan ta farko, inda su sun tsayuwar gwamnati jaki sun ce sai a lambaran mun farfado da tsarin zabe a university ta Maradi, mu kuma muka ce a wannan magana a yanzu dai ba mu cikinta, muna so a tsaida wannan tsari. To kaji, amma in Allah yarda ana cigaba da tattaunawa, na tabbata da inda ana tattaunawa za a samu maslaha ga matsala ko da wace iri ce.
Sai dai suna korafin kasa an cire musu kudade daga cikin albashi na adadi ko tsawon kwanakin da suka yi na yajin aiki.
To shi wannan mataki ba ni bane na kirkiro shi, doka ce ta bada wannan dama. Doka ta kasa ita ce ta ce idan ma'aikaci ta yi yajin aiki, to sai a yi raskonan kwanakin da bai yi aiki ba, ya yi yajin aiki a cikinsu, sai a zabtare mashi albashin shi adadin a mizanin wannan kwanaki. Wannan shi ne ba sawa abu bane ba, ana yin shi a ko'ina a ɓangarori daban-daban na gwamnati. Sannan doka ta ce in mutum yana tunanin an ce mishi zalim a ciki, to kuma hallau doka ta ba shi dama ya shigar da ƙara a kotu. Idan kotu ta ce a zalunci ne aka mishi, kuma ya dama shi kuɗin shi, ba mu da matsala a shirye maki mai dama shi kuɗin su. Amma dai a yanzu mun umarci dukkan rektor su zabtare kuɗaɗen na ranakun da ba su yi aiki ba. Na tabbata za mu samu hanyoyin warware wannan matsala da mu gwamnati da su yan sindika na malaman jami'o'i. In Allah yarda za mu samu hanyoyin da za mu warware wannan matsala. Sun ce a biya su dan sauran allowance ɗinkin su wanda ba a biya su ba. To anan ma ina so an gaya ma mutane cewar a yanzu haka ba mu da albashi ko guda wanda ba mu biya ba, dukka an biya su albashi, ba mu da bashi ko guda. Amma akwai wasu dan ba yake cewa advantage, wasu nan da can za ka gani akwai ba a biya su ba. To wannan ba matsala bace ba, mun ce a yau mana raskonar su cikin kowace jami'a, sai mu hada mu gani nawa ne, kuma insha Allah ta'ala mun yi alƙawari za mu biyan su. Abin da nake so in ƙara shine gwamnati bisa umarnin shugaban ƙasa ta ɗauki alƙawari na kawo tsari na yin sabuwar tahiya a cikin al'amuran jami'o'inmu, a cikin al'amuran karatu a gaba ɗaya, ba don komai ba, saboda ci gaban ƙasa. Duk ƙasar da aka bari baya ta fannin ilimi, to har abada za ta kasancewa baya. To mun gaji da wannan matsala da muke cikinta ta ɓangaren ilimi, to saboda shi ne muka ce ya kamata mu kawo wani ɗan canje-canje, mu gani insha Allah ko za su taimaka mana mu ciyo kan wannan matsaloli.
To madalla, abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya tattauna da sakataren kungiyar ɗaliban jami'o'in Nijar domin jin ta bakinsu akan wannan lamarin.
To kai ganin ka me yasa su shugabannin kungiyar malaman makarantar jami'a ne suka ce su sun kummace a bar su zabi wanda suke so ba wanda gwamnati ta aza musu ba.
To kun san su kungiyar na mushannin namu da su gwamnati ta tantance sun wuce sun furci su ta magana daya. Yau akwai wani abu da ake cewa wato inci kai a cikin jami'a wato a turanci da ake cewa autonomy na tsantsanya. Duka kan shi ne na university, duka kan shi ne wannan mushannin namu ta buga gaba suka ce su abinda suke gani. A bari a ce wanda zai jagoranci jami'a ya zama so mutumin da aka zaba a cikin jami'a. Gwamnati kuma ya gani cewa a'a bai kamata ba a ce an ci gaba da zaɓe tunda duk zaɓen da ake zuwa yau bai hana ba a ci karo da matsaloli da yawa da suka hana ci gaba a cikin jami'a kenan. Yana so ya sai wannan kundin tsarin ya kawo samun kundin tsarin da zai ba shi hanyar cewa shi ne zai sa mutumin da ya gara ma a cikin jami'a. Wannan shi ne bisa yaya da ake cikin tsakanin.
To kai ganin ka matsayin shugaban ɗaliban jami'ar Nyame me ya kamata su yi a cikin wannan lamarin?
Abin da ya kamata dai ne kowa ya sa kowa ya sha ruwan sanyi a samu wuri a zauna a gaya wa jini gaskiya abin da take wa sai abin da bai yiwa kuma a gashi saboda mu ɗalibai mun gaji da jira mun gaji da kwana muna tashi ba kare.
To tambaya ta ƙarshe ita ce zancewa kamar yadda ka sani muhimmancin bada karatu na da shine dai ƙarƙashin cigaban ƙasa duka a duk faɗin duniya. A yanzu haka har yanzu a Niger in ka diba cikin abin da ake ce ma Indigenous Development Union kasar Niger ita ce har yau a ƙarshe. To me za ka ce ga wannan labarin?
Wannan hali na kaito da kasar mu ta shiga cikin shi muna ganin cewa kowa yana da hannu a cikin shi. Wato 'yan siyasa da suke jan kasar wannan suke jagorantar kasa wannan wani ji da rashin gaskiya. Da kuma sauran mutane da ya kamata ce kowa kawo karin hannu saboda a gama a sa ƙasa ta cigaba. A yau wannan halin da muka tafi suka shiga duk babban ƙasar da take girmama kanta take ba ta san kusa alƙasa ta san kuma ciwon kayan ƙasa ana ba ilimi daraja. Da yau aka wayi gari cewa an kun biwa ganin cewa ko a secondary yau ƙungiyarmu gobe ta Niger duka ta huta. Ta yi Allah wadai da abin da ya wuka ni cikin shirye-shiryen koma karatu na wannan shekara a wajen secondary. A jami'i kuma ga ranar mutanen suna da matsala mu kanka muna da matsala gwamnati ya kawo sabon yanayi da yake son ya dora cikin jami'i mutanen sun ce bikara mu dai abin da muke so gare su da gwamnatin da mutanen su samu yi zama da samu sulhu.
To idan ka diba duk aksariyar waɗannan wanda ke a yanzu haka suke shugabancin ƙasar Niger sun zamana ɗalibai a jami'ar Gata University ta Nyame kuma sun zamana cikinsu akwai wanda suka kasance ma malaman makaranta malaman jami'ar da kanta kuma a yanzu haka in ka diba kana cewa lamarin ya taɓarɓare. To me ya faru?
Abin da ya faru yana ganin cewa gwalo ne makaho da ya ido yake yana ganin shi saboda yau kai ta zama ɗalibi ta shiga cikin ƙungiyar wannan tamu da muke jagoranta yau ka yi abin da ka dara ma ka ƙare ka je ka zama ɗan siyasa. Wa'ansu kuma sun zama mushani na makaranta sun sha wahalan karatun da wahalan da mushani ke sha da ita yau sun zo cikin gwamnati. Abin da muke ma Allah wadai ina ganin cewa wanda ya san wahalar da ake ciki yau ya samu tsinci yana da daman sauya harkokin kuma ya shiga harkokin da aikin da ba shi ba. Amma wannan duka 'yan ƙasa suna kallo kowa na kallo muna fatan cewa lokaci zai zo wanda za a so a gaya musu gaskiya abinda suke tsaya da shi wannan tsaya da suke ba daidai ba ne ƙasar wannan ta kowace kuma an ɗauki duka sabon yanayi da za a ɗauka yanayin kowa da kowa yanayin ya kamata a ce zai buɗe ma ƙasa wata hanya ta alheri ba ta hanyar tsaya ba da za a riƙa zuwa. Ana rashin karatu ana bugirgi ana abubuwan da suke so kawo
yanzu a yanzu haka jami'ar taku jami'ar university da Nyame kuna da malamai wanda ake kare kasashen waje far zam kasashen tura kamar Amurka nan koko kamar daga Faransa ko da Canada su zo suna ba dalibai suna karanta da dalibai duk da kasan akwai iyan talakawa wanda ba su da karhin zuwa kasashen turai su yi karatu in ka diba wasu kasace instead a dauki dalibai a tura su can sai a dauko malami in yazo sai ba kowa karatu har iyan talaka da din wanda ba su da kudin da za su iyan su kasashen waje ko dogon hannu wanda zai taimaka ma su sutura su kasar Morocco ko Canada ko France ko na Amerika. Gwamnati ta Niger tana irin wannan taimakon.
Niger da dalibai da suke zuwa kasar da suke karatu kuma yadda ka san da jami'a kowace ta duniya in dai jami'a ce ta kasa babo da take ta kawo akwai wani hulɗoɗi da ake yi tsakanin jami'u na duniya duka wanda ganin cewa kuna ai ganin jami'a yau ta Abu Dhabi da jami'a ta King's College ko jami'a ta Paris ko jami'a ta Ouagadougou ko ta Abuja akwai hulɗoɗi tsakanin su kenan wannan cikin wannan fannin hulɗoɗin akwai karantar da za ku samu mai shi da zai fito daga Amurka daga Jamus daga wani yanzu saboda ba da darasi bisa kan wani darasin da annin Niger babu wanda ya kaje shi a wurin shi wannan haka kuma zalika za ku samu ɗan Niger masu ba da karatu a jami'a ne za su fita su je can kasa waje su ba da karatu saboda akwai hulɗoɗin wannan da suke ba da hannun shi salama amman da muke so mu kwatanta shi ne cewa yawanci mishanin da suke fitowa da kasar waje su jami'a su ba da darasi hawayensu kawai kuɗin jirgi kada yake biya musu kuɗin jirgi kada yake ba su alhali cewa ɗan mutum ya fita daga kasar shi zuwa na ana cewa na abin mishan kenan akwai fredin mishan da abin kuɗaɗe na antanya wannan karantar da wanda ya kamata a bashi to yawanci suna yin ma Niger saboda jami'a sana cikin wani hali wannan na kai
to ganin ka me yasa gwamnatin Niger ba ta zuba wasu zurutun kuɗi akan wannan fanni domin ta taimaka ma su ɗaliban wanda ke a Niger da in ka diba akwai ɗan Niger da dama da sun kai karatu kasashen waje suna karantar da kasashen Amurka suna karantar da kasashen Canada me har yanzu ƙasar ku ta Niger ba ta amfani da waɗannan ɗaliban
yau mu kanka mu nan shugabanni na ƙungiyoyi na duniya biya da suka zo na Niger suka ba da darasi sun ce ko suka zo wajen aiki biyu na Niger sun ce da Nigerian da suke da nan ɗan Niger da suke can ƙasashen suna ba da darasi suna cikin manya-manya mafi kwararrun aikin da suke bada a cikin ƙasar kamar ku ɗauka a Amurka a Abuja a Faransa a Belgium a Canada akwai su Nigerian suna can kuma sun kawo taki sun kawo rawa a gani amma Niger an kasa samun wata siyasa da za ta sa wannan mutanen Amurka suka fasa wuri kuma ka sa amfani saboda mu ci gaba mu ma mu ta wajen buga gaba mu ce muna da mutane kwararru da suka aiki mutane wannan shine daya na biyu shine ganin cewa mu abun mun mamaki da shi saboda da lokacin zabe ya zo na wannan siyasa na mandata bi wato na kamun da na biyu na shugaban kasa mu da shi ya ma in kasa alƙawari da zai zuba kuɗi zinziri to zai ba da hankali da kanshi duka akan mutaka harakokin karatu ya aka wayar da ni sai ka gani cewa abin da ake kuma bi'ane bilijetar bilijetar na wannan shekara abin da ake nufi ne da wannan shine kuɗin da gwamnati ya keɓe cikin kuɗin ƙasa da ake ba duka ma'aikatu don su yi aiki yau jami'a ta abu da ne kun san cikin kashi 100 kashi 10 ma ba su samu cikin kuɗin da aka mata aka ajiye masa saboda su samu su yi aiki a tsarin matsayin wannan shekara da suke nan da shi ɗaya kuma alhali da na mun kawo ƙarshen shekara kuma kuɗin har yanzu ba a ba ta ba saboda ta yi aiki to muna ganin cewa shugaban ƙasa kamata ya tuna ya koma baya ya tunani bisa zancen da yi alƙawarin da ya ma 'yan ƙasa ya sake duba shi saboda alƙawari ba kaya ne.
To mun gode shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'o'in Nijar Arifa Hassan tare da tattaunawar da kuka yi da Adali Toro Abdulaziz. Fatan dai kasashen Afirka za su yi bai tsaye wajen inganta harkar ilimi kowa ba da tashi gudunmuwar daula.
Haka ne kam.
To yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu mai sallama sai in ce yanzu kan amadadin?
Daula Salim.
Sai kuma Daniel Brown da shi ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Ski. Sai kuma wanda suka taimaka shirin ya kammala kamar su Abdulaziz Adili Toro, Salamu Muna Barma, Yusuf Abdullahi da Hamisu da Hafizu Ado Babale. Muke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Thank you.